Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya da kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Isra'ila ta ce ta kashe wasu manyan mayakan kungiyar Hamas biyu jiya Asabar a wani hari da ta kai ta sama kan motar su a jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan da ta mamaye, inda suke da'awar cewa suna da hannu a kisan wani dan kasar Isra'ila. Wata sanarwar haɗin gwiwa daga hukumar tsaron Isra'ila da rundunar sojin Isra'ila ta bayyana sunayen mayakan da Ahmed Abu Ara da kuma Rafet Dawasi, dukkansu daga gundumar ta jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan. A cikin wata sanarwa da ya fitar, reshen Dakarun Al-Qassam na kungiyar Hamas ya ce suna jimamin mutuwar mayakan biyu a wani harin da Isra'ila ta kai kan motar su a jenin. Sanarwar da Isra'ila ta fitar ta ce mayakan biyu na da hannu wajen shirya wani hari a ranar Lahadi a gabar yammacin kogin Jordan, inda wani dan kasar Isra'ila mai suna Jonathan Dutch ya mutu. Yan adawar siyasar kasar Venezuela da magoya bayan su sun tattaru a biranen kasar jiya Asabar don neman amincewa da abin da suka bayyana da gagarumin nasarar da dan takarar su ya samu a zaben shugaban kasar da aka gudanar kusan makonni uku da suka gabata. Hukumar zaben kasar da yan adawa ke kallanta a matsayin wani bangare na jam'iyya mai mulki ta ce shugaban Nicolas Maduro ne ya yi nasarar samun wa'adin mulki na uku a zaben da aka gudanar a ranar 28 ga watan Yuli da kasa da kashi 52 na ƙuri'un da aka kada. Sai dai yan adawa karkashin jagorancin tsohuwar yar majalisar dokoki Maria Corina Machado sun wallafa a kafofin yanar gizo abinda suka ce kashi 83 ne cikin 100 na adadin ƙuri'un da aka kada, wanda ya baiwa dan takarar su Edmundo Gonzalez goyon bayan kashi 67 cikin 100. Zaben mai cike da cece kuce ya jefa al'ummar kasar da ke fama da matsalar tattalin arziki cikin rikicin siyasa, kuma matakin da gwamnati ta dauka na murƙushe masu zanga-zangar ya kai ga kami akalla mutane 2,400. Rikicin da ke da nasaba da zanga-zangar kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 23. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta faɗa a jiya Asabar cewa ta kammala kulla yarjejeniyoyin kasuwanci da saka jari na dala Amurka biliyan 2.5 da Prime Minister makwabciyarta Uzbekistan a wata ziyarar aiki mai cike da tarihi da ya kai a birnin Kabul. Prime Minister kasar Uzbekistan Abdullah Aripov tare da tawagarsa sun isa babban birnin kasar Afghanistan a wata ziyara da wani shugaban kasar waje mafi girma ya kai kasar tun bayan da kungiyar Taliban mai kishin Islama ta karbe iko a kasar shekaru uku da suka gabata. Aripov da Mulla Abdul Ghani Brother, mataimakin Prime Minister Taliban kan harkokin tattalin arziki, sun sanya hannu kan yarjejeniyoyin da darajar su ta kai dala biliyan 2.5. Sanarwar da ofishin Brother ya fitar ta ce kawancen ya hada da yarjejeniyoyin saka hannun jari guda 12 da darajar su ta kai dala biliyan 1.4 da kuma yarjejeniyoyin kasuwanci 23 na dala biliyan 1.1. Yarjejeniyar ta shafi harkokin noma da makamashi da ababen more rayuwa da sassan masana'antu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kusan mutane miliyan 68 a kudancin Afirka ne ke fama da bala'in da farin El Nino ya haddasa, wanda ya shafi amfanin gona a fadin yankin, kamar yadda kungiyar raya kasashen kudancin Afirka ta SADC ta bayyana a jiya Asabar. Farin, wanda ya soma tun a farkon wannan shekara ta 2024, ya shafi amfanin gona da kiwo, lamarin da kuma ya janyo karancin abinci da kuma illa ga tattalin arzikin kasashe da dama. Shugabannin kasashe 16 na kungiyar ta SADC suna gudanar da taro a birnin Harare na kasar Zimbabwe, inda suka tattauna batutuwan yankin da suka hada da samar da abinci. Elias Magusi, babban sakataren kungiyar SADC, ya ce kimanin mutane miliyan 68, wato kashi 17 cikin 100 na al'ummar yankin, suna buƙatar agaji. Kimanin sa'o'i 48 bayan hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana barkewar annobar kyandar biri a fadin duniya, Najeriya ta shiga cikin shirin kota kwana. Hukumomin lafiya na kasar sun bada sanarwar sabbin kamuwa da cutar, tare da ƙara nuna damuwa game da ƙarfin kasar na iya shawo kan barkewar cutar, musamman da irin raunin da tsarin kula da lafiyar ta yake da shi. Cibiyar kula da cutuka ta Najeriya NCDC ta ce kawo yanzu an sami kamuwa da cutar 39 a bana, a yayin da ake samun karuwar masu kamuwa da cutar a fadin nahiyar Afrika. Ko da yake ba a sami rahoton mace-mace a Najeriya ba, amma bullar kwayar cutar mafi hatsari na da matukar tada hankali. A halin yanzu jihohin Bayelsa da Cross River da Ogun da Lagos ne suka fi fama da barkewar cutar. Da yake jawabi a wani taron manema labarai, shugaban hukumar NCDC Dr. Olajide Idris ya ce al'ummar kasar na ƙara ɗaukar matakan da suka dace.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Umma Abdullahi Ofta, gora shirin. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan tasirin ayyukan masu yaki da matsalar cin hanci da rashawa da kafofin sada zumunta, ganin irin rahotannin baya-bayan nan da suka yi nuni da cewa wasu matasa sun haɗa kai wajen bankaɗo wasu mutane da suka wawura kuɗaɗen al'umma, a yayin da suke riƙe da madafin iko wanda ke ci gaba da jawo cece-kuce a kafofin intanet ɗin. A Najeriya dai akwai dokoki masu tarin yawa da ke kunshe da tanadi na yaki da rashawa, musamman sashi na 98 sashen sashi na 1 na kundin laifuka da ya tanadi cewa duk wani jami'in gwamnati da aka samu da laifin aikata rashawa za a daure shi na tsawon shekaru 7 a gidan yari, baya ga cewa za a iya cin tararsa. Sai dai masana sun sha bayyana cewa ba rashin doka ne matsalar ba, aikin aiwatarwa ke samun zagon kasa daga masu ruwa da tsaki da aikin yara ta ya auyensu. Yanzu lokaci yayi da zamu ji bayani daga bakin mai sharhi akan al'amuran yau da kullun da zai mana shimfiɗa akan tasirin zuwan kafafen sadarwa na zamani a yakin da ake.
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. To a zahirin gaskiya zuwan kafafun watsa labarai na sadarwa na zamani yayi mana tasiri sosai, saboda a da zaki ga 'yan siyasa ne suke kafa ma gidajen rediyo nasu na kansu ko kuma gidajen talabijin, sannan kuma bayan sun kafa nasu na kansu kin ga sai abin da suka so a watsa, sannan za a watsa ya je ma kunne ko kuma idanuwan talakawa su ji abin da ke faruwa. Akasari ma in ma ba su kafa ba, zaki ga suna da mutane da suke kira wai a ce su sojojin Maka, su suke ba kudin dan kalilan su je su faɗi ƙarya da gaskiya akan su wanda ƙaryan ya fi yawa. Zaki ga cewa sun je suna faɗin abubuwa da ɗan siyasa ya yi da wanda ma bai yi ba, duk za su ƙara a kai. Shi kuma talaka bayi da wani inda yake saurara, kamar mutumin ƙauye zaki ga babu abin da yake saurara irin rediyo, so kin ga sai abin da aka gaya mishi. Amma yanzu kafafen sada zumunta ya zo, kuma alhamdulillahi mutanenmu na ƙauye zaki ga mutum ya je da ɗan memory card ɗin shi, ƴar wayar shi wannan mai ƙara China phone din nan ne sai ta a sami shi audio ko kuma a sami shi video na irin su Jafar Jafar inda suke faɗo abubuwa su dan bellan nan da suke trending yanzu a social media. Zaki ga cewa ana dan yanke wasu wurare masu muhimmanci suna kai mu mutane har ƙauyuka, mutane na jin irin wannan abu.
To mana Abubakar, ko saka bada misali,
yanzu mutumin ƙauye yana zauna a cikin gida bayan shi yana jin yunwa bai ci abinci ba, amma sai ki ji an ce mishi wai za a sai ma shugaban ƙasa jirage na wanda zai dinga yawace yawace, ana kashe biliyoyin kuɗi din nan wanda hankali ma ba zai dauke shi ba. To mutumin ƙauye da bai ci abinci ba yana jin irin wannan abun, wanda da baya ji gidan rediyo ba sa faɗi saboda suna tsoron kada a karbe musu license su NBC duk suna monitoring. Amma yanzu wannan kafafen sada zumuntan nan na zamani ya bada dama mutane suna fitowa su yi. Sai dai matsala ɗaya da muke fuskanta shine su idan gwamnati aka fankado musu irin wannan wanda aikin su ne haƙƙin su ne kamata su yi, ba sa jin abin da ya dace. Abin da ya dace shine kuwa ya kamata a ce bayan an musu aikin da ya kamata su yi an rage musu aiki an bankado musu sai su hukunta wanda suka yi.
Yanzu kai magana akan matsalolin bangaren shari'a. Shin kana da ƙarin bayani akan yadda bangaren shari'a zai taimaka?
Na dade ina fadin cewa inda a ce bangaren shari'a namu na Najeriya zai gyaru to duka Najeriya za su gyaru saboda duk wanda yake aikata laifi in ya san cewa komin girman shi komin mukamin da yake rikewa idan ya aikata laifi za a hukunta shi to ba zai aikata wannan laifin ba. In aka yi mutum daya wanda yake da murafin iko wani wanda za a bashi a baya zai ce okay in har ne wannan abin fa za a hukunta ni to ba za a aikata wannan abin ba. Ni kam ina goyen bayan wannan kafara ba da sada zumunta da sai ga mutane halin da kasa take ciki. Fatan mu kawai shine Allah sa gwamnatin ta dinga daukan mataki yana hukunta wanda suka yi laifi sannan kuma Allah ya kawo mana karshen duk abin da ke faruwa a wannan kasar mu Najeriya.
Ko yaya wasu ƴan Najeriya musamman ma matasa ke ganin tasirin aikin bankado masu wawurar kudaden al'umma a cikin Najeriya musamman ta dandalin sada zumunta. Yanzu bari mu sada ku da wasu masu sharhi.
Sunana Aliyu Aminu matashi dan kasuwa kuma mai kishin kasa. To na farko dai gaskiya wannan abin da yake faruwa a cikin kwanakin nan gaskiya abu ne wanda yake da tasiri abu ne wanda yake da amfani gani da cewa yanayin yadda harkokin kasar nan suke tafiya musamman tsakanin wanda suke cikin gwamnati da siyasa da kuma talakawa talaka a Najeriya rayuwarsa ta zama ba ta da wani muhimmanci a gurin gwamnati ba ta da muhimmanci a gurin yan siyasa amfani da su kawai ake yi a kullun a zo a samu kuri'u a zo a samu mulki a je a yi sata daga su sai iyalansu da abokanansu kuma shi rayuwar talaka a Najeriya tun 1999 har zuwa yau babu wani ci gaba da ya samu sai dai ma lalacewa da rayuwar talaka ta yi. Don haka wannan abin ba kamun tasiri bane da yake tonatonan wannan abubuwan da suke faruwa. Sannan na biyu kuma cikin tasirin sa shine kan mutane na ƙara wayewa mutane suna ƙara gani saboda in aka ci gaba a haka wanda ya san cewa ya fito takara ne ko ya fito neman wani mukami idan ya san yana da niyyar ya je ya saci kudin al'umma ko ya ci amanar da aka danga masa to kinga dole zai shakka. Gaskiya wannan abin ba karamar fa'ida ne da ita ba kuma muna goyon bayan haka.
Sunana Jafar Abdulkadir Jega. Tabbas kafafen sadarwa suna taka muhimmiyar rawa yanzu wurin bankado irin badakala da cin hanci da rashawa da almundana da ake tafkawa a Najeriya wanda da zaki ga idan labarai suka fito daga wayannan kafafen ana musu kallo ne kamar labarin kanzon kuridi wanda ya bambanta da na yanzu. Saboda yanzu idan kika yi la'akari da mafi akasarin labaran da suke fitowa daga wayannan kafafe irin su Facebook, Instagram, X da kuma TikTok zaki ga labarai ne sahihai kuma masu inganci kuma har yanzu duk labarin da ya fito da wuya ki samu shugaban da ake zargi ko shugabannin da ake zargi sun zo sun karyata wannan labari kuma labarai ne wa'inda zaki ga suna da tasiri sosai sai dai kawai daga bisani sai ki ji suna abinda Bature yake ce ma threat matasan da suka banka do wannan labarin sai ki ji ana zargin cewa gwamnati za ta iya kama su ko kuma za a iya hukunta su. To maganan da muke yi a nan shine idan har zaka kama mutum ka hukunta shi zai iya zama kage ne yayi maka ko yayi maka sharri ko wani abu makamancin haka a'a a wannan karan zaki ga cewa matasa kafin su fitar da labarin su a social media sai sun tabbatar da sahihancin shi da ingancin shi kafin su yada ma duniya ta sani.
To masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu bari mu sake ji ta bakin Malam Aminu. Ya kake kallon tasirin wannan ayyukan bankado masu wawurar kudaden al'umma ta yanar gizo akan yan kasa?
Mun ga cases personal basis akwai wanda za su je su yi amfani da irin wannan platform sun yada abin da bai kamata ba har ya kai ga watakila a zo a yi wa shi wanda ake zargi rauni ko a je gidansa a kona abubuwa da ya ba daɗi. Wannan na Najeriya an yi sani ɗin Cyber Security Act kin ga daga nan kuma akwai kiranye-kiranye da ake ta yi akan a yi regulating social media. Na san idan muka tsaya aka duba wannan abubuwan za a ga akwai masu kyau a ciki wanda za a iya amfani da su akwai kuma wanda za a iya tacewa ba za a yi amfani da su ba.
Kai mana bayani akan waɗannan sharuɗan da ya kamata a bi.
Ya kamata a ce duk wanda ya ɗauki wannan nauyin ya zo ya ce to ni zan fara tona-tona asiri wannan shi ma akwai wasu sharuɗa da ya kamata a ce ya kare. Na farko sanin ƴanci sanin human rights ɗin wani ko kuma wasu. To don haka ni shawaran da zan bayar dai su samu dai ko da human rights lawyers ne ko kuma su fara ganar da kansu kan irin matakan da ya kamata a ce sun ɗauka musamman yadda ya shafi ƴancin wani da kuma su zo su samu su yi consulting ɗin ko wani lawyer ne ko kuma su sake neman ilimi akan abin da constitution ya bayar da kuma wasu legal issues dai around yaɗa irin wannan abin saboda su samu su kare kansu ba wai mun ce a cikin su wanda suke gwamnatin bane ko kuma ƴan siyasan gaba ɗaya an taru an zama ɗaya ba dindindin ƴan kalilan ne a cikin su wanda gaskiya suke da gaskiya kuma suke da amana
madalla yanzu bari mu koma gare ka malam Jafar menene shawararka a daidai wannan lokaci
ya kamata a ce shugabannin Najeriya yanzu su farga su gane cewon duniyar da muke a yau musamman kamar a ce duniyar kimiyya da fasaha da kuma duniyar yanar gizo wanda muke amfani da su yanzu sun wuce tunanin su so ya kamata a ce sun gyara sun kuma lura da cewon yanzu fa duniya tana kallon su sannan duk abin da ka aikata kafin ka sani duk yanda zakai ka aikata shi ko wa'annan matasan ashirye suke da su bankadu tunda sun fara kuma sun ce za su cigaba kuma babu abin da zai hana su cigaba in fact suna dada wayar mu da sauran matasan ma kai ne a yanzu na cewon yanzu ba sai ka je gidan babban radio ko gidan television a Najeriya ba a'a da datar ka ta naira 100 a ɗakin ka zaka iya yada sahihan labarai wanda zai kai ga kunnen wa'annan shugabanni
masana a fannin yaki da matsalolin da suka shafi almundan hanadi sun shajarta da cewa dorewar dabarun yaki da cin hanci da rashawa wanda ke bada gudunmuwa wajen rage talauci yana buƙatar samun gagarumin sauyin tunani daga al'umma musamman wajen bin ka'idoji to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdurrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi ku kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata mun ji yadda gurbacewar muhalli ke kawo cikas a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke ci gaba da addabar mutane a fadin kasar kuma mun ji irin yadda ma'aikatar duba gari ta Najeriya ke nata kokarin wajen tabbatar da cewa mutane sun kula da muhalli da kuma tsaftace ruwan sha da na amfani don kawar da wannan cuta inda shugaban ma'aikatar Dr. Yakubu Baba yayi bayanin yadda suke kula da masu fama da cutar ma'aikatan jinya da masu sauran jama'a don kare yaduwar cutar ta kwalara a wannan makon Dr. Yakubu Baba zai ci gaba da yi mana bayani ne game da ayyukan nasu a hirar su da abokiyar aiki na Madina Dauda
aikin duba gari ne kuma ya tafi yadda ake dafa abinci abinda muke yi shine mu tabbatar cewa duka wanda yake aiki a wannan bukateriya din wanda ya zama ko da shi yake dafa abincin ko kuma shi yake sabin abincin ko kuma shi yake wanke kwanuka ko kuma shi yake ka tattase ko shi yake saye wanke tumatir mu tabbatar cewa he is medically fit amma sa screening cewa bai da wannan cutar ko bai da wata cuta da zai iya sa mutane su kamu muna grassroots ne su nabda aikin su package food ne ko kuma na buka din nan da ka gani wanda kuma nan kowa yake zuwa ci abinci including su ma'aikatan nabda buka din suke tafiya ai in ka duba dokar mu akwai abin da certificate din da muke badawa na bended foot ai baka fara operation sai ka je ka environmental health authority sai su sun yi inspecting ina magudanar ruwanka yake ta ina zaka samu ruwa ina zaka ajiye shararka nawa ne ma'aikatanka ka musu wannan screening din kai kaza sai kai meeting wannan requirement din sannan sai su baka license sannan lokaci kuma du aikin mu ne mu kira su mu koyar da su simple hygiene applications so yanzu Madina in na duba system dina zan ga miki duka bukasin da suke Lagos zan ga miki bukasin da a part of wanda muka isolating cewa suna yaɗa cholera
kana nufin za ku iya zagaye jihohi 32 nan ku yi wannan aiki da kake mana lissafi a yanzu haka cikin lokaci saboda kada mutane su kamu ya zama annoba a ƙasa
ina da ma'aikata sama da 60,000. Kowane ward kika je ki yanzu a jihohin Najeriya banda kasa da mutum biyar da suke aiki a wannan ward din. Misali yanzu a ƙauyen ku, je kika buga mun waya kika ce ga abin da yake faruwa. Na san wa zan kira, na san me zan gaya masa, kuma zan ce masa yayi reporting back in so time. Ba ma so wannan kwalara din ta sake faruwa in wide perspective da ta faru yanzu. In a ce an sa duba gari yana aikin sa yanda ya kamata, tuntuni da shi wannan kwalaran ma ba za ta faru ba. Misali, tsohon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi signing order number 9 wanda aka ce ana so a ending authentication da Hausa ana ce ba haya ko ina. Wannan order din abu da mu duba gari muke fara shi ne is far from reality. Ba za yi achieve saboda order ne da aka bawa minister na water resources.
To ba sai ku nema a maido muku ba?
Shi ne a maganar da muke yana dai daga cikin taswirar da muke so mu gaya wa minista cewa an dai federal government tana so ai achieving wani abu na din dole sai an dawo da mai dowa gar aikin sa. Mandate din water resources shine su bada ruwa mai inganci, amma issue na sanitation issue ne na hukumar duba gari. An din ba ma nan ba abin da sai yi saboda Najeriya abin da ake bukata ba wai doka bane, sai ka using enforcement. Tsasawa dole sai ka tsasa dan Najeriya in kai kaza ga doka abin da tace za a maka koro kaza,
kuma in kai kaza ga abin da zai shafi lafiyarka.
Wayannan duka yana daga cikin abubuwan da muke bukatar shi shugaban kasa ya duba ya gani, saboda kullun mu rage yawan kudin da muke kashewa a cututtukan da zamu iya kare su.
Wani kira ko jin hankali za ka yi wa al'umma domin ba ku haɗin kai wajen gudanar da ayyuka don samun nasara musamman wajen yaƙi da cutar kwalara?
Kware da gaske, to ni kira da nake yi ga al'umma na farko shine za mu fara daga gidaje. Shi aikin tsafta daga gida yake farawa, kuma in ka tsaftace gidanka, ka tsaftace muhallinka, ba wai kwalara kadai ba, cututtuka da yawa ma ba za ka same su ba. Sannan a gidaje kuma duk mu tabbatar cewa ruwan da za mu sha mun dafa shi, bayan mu dafawa mu samu wannan water guard din mu daga a ciki. An muka siyo tumatir da tattasai da alayyahu da kabeji daga kasuwa, mu tabbatar mun wanke shi, ba mun wanke shi kadai ba, sai mu sa masa gishiri. Duk wannan yana kashe wannan kwaya na kwalara. Sannan al'umma a community level, abinda muke cewa community, ana bukatar kuma haɗin kai daga community. Me ya yi kuwa haɗin kai da ake bukata shine community din making sure an yi establishing wannan volunteerism, ai engaging matasa da haka ake yi. Saka ga an samu matasa kafin ruwa ya zo, duka an shashare magudanar ruwa, an gyaggyara ko'ina. An muka yi wannan ba wai a gwamnati muka yi wa ba, a kanmu muka yi wa. Sannan na biyu, muna roƙon al'umma su bi dokar da ta dace. In kika duba yanzu, kowa in ya gina gida sai ce zai gina bohol, kowa ya gina gida ya gina bohol. An yi mekin abunan ƙasarmu, abinda ake cira can ƙasa yadda ruwa take, ta zama overloaded, wanda shi yake yawan kawo wannan underground water infiltration da an fita wa water sewer line. So abinda muke so shi ne ba komai gwamnati za ta yi ba, amma yanzu kamar estate, maimakon a ce kowa ya digin bohol ɗinsa, sai ku haɗa kai, sai a yi central bohol, sai a yi waya ɗaya wanda kowa zai samu. To abin da ya kamata kenan a yi canza policy din. Sannan muna kiran 'yan kasuwa, because shi sanitation is a big investment, it's a serious business. Babu wani business a duniya da zai baka return of investment kamar sanitation. In ka duba kasashen da suka ci gaba, ba za ka yi tafiya da ta kai kilomita 50 akan major road baka samu public toilet ba. A kafa ba za ka yi tafiya da ya wuce kilomita 2 ba baka samu public toilet ba. Saboda shi dan adam yanda Allah ya yi shi, duk lokacin da ya kira, he must answer the call of nature, but he has to do it in a dignified way. A mutunce, in ka zo ka providing public sector suke providing wayannan strategic toilet facilities din, ko irin moving toilets din nan ne akan hanya, suka tsaftace shi, ba wanda zai so ya zauna ya so waje yana yin bayan gida, zai shiga, ka gane?
Sannan
biya zai yi, dama zai biya a token gwamnati za ta yi regulating ya biya a token saboda ai maintaining ka manta shi kansa bayan gidan ka karbe shi zaka ce ka kai converting din sa into biogas ai generating electricity da shi sannan za a yi samu taki da shi so babu abin da is waste a cikin sa so kaga zai zama win-win situation for the business people so muna kiran su su zo su samu shawarwari daga wajen wanda suka san kan abin su sa kudin su a ciki kuma sa su samu riba ne lokacin gudanarwa saboda gwamnati ba za ta yi yin komai ba an ka cikin gwamnati ne za ta yi komai gwamnati ba za ta iya yin komai duka komai ba shi yasa muke kira su yan kasuwa su ma su to wannan shine kananan abubuwan da muke gani insha Allah in muka same su daidai so insha Allah kamar yadda cholera ta zama history a London haka za ta zama history a Nigeria
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka ne muka zo karshen shirin namu na yau da fatan za a ƙara dagewa wajen kula da tsaftar muhalli don kare aukuwa da kuma yaduwar cututtuka a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman Madina Dauda ni Hawwa Umar ke cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
Sunana Reverend Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New Karo. Jawabinmu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew sura 25 aya 31 zuwa 40. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'umansa da cewa duk abin da zaka yi kai dan Allah ba zaka yi dan mutum bane domin sakon mukwanmu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kayi mai kyau zaka gaji mulkin sa in kuma kayi mumuna ba zaka gaji mulkin sa ba zai bawa kowa sakamakon sa bisa ga abin da yayi wannan wurin ya nuna mana a ciki yace mana duk abin da muka yi wa mutum dan Adam to shi muka masa yace in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun bashi abinci lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun bashi ruwa ya sha duk irin wayannan ayyuka in ka ma dan Adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na Krista da na musulmi da kowa kai duk abin da zaka yi kai wa dan Adam ba dan shi bane to dan Allah kake masa saboda a ranan karshe duk mai kyau da kowa ya ai kata zai samu sakamakon sa idan ka aikata mumuna zaka samu mumunan sakamako amma in ka aikata mai kyau zaka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu mutuna mu yi ma dan Adam alkhairi ranan kashe za mu samu sakamakon sa assalamu alaikum
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Creation da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.